الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya da yabo ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa da huwacewar sa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Juma'a yau 19 ga wata Rajab shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudan abin da ya sawwaka muna karatu cikin Radul Azhani ila ma'ani al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa muna cikin suratul A'raf aya ta 177 zamu tashi insha Allah bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
الله تعالى يا أي بياني دنغنا دا متمن داك باش الشريعة kuma sai salubar da kansa daga cikin ta bai aiki da ita ba wato kamar yadda malaman fassara muka ji a baya sun ce sunansa Bal'am ibn Ba'ura haka Ibn Abbas ne ambata waɗansu kuma sun ambaci Umayyata ibn Abi Salt to alayhi halin duk wanda ya kama da irin wannan ɗabi'a na a bashi shari'a kuma sai ya salubar da kansa daga gare ta yake yin amfani da ita ya fada irin cikin wancan kwatance da Allah subhanahu wata'ala ya kwatanta shi da kare to kan wannan ne aka dora wannan aya aka ce sa'a mathalan wannan kwatance ko wanda aka kwatanta abinda aka kwatanta yayi muni ba wai kwatancen ne ya muni ba ai abin da yazo daga Allah subhanahu wata'ala baya taban zuwa mummuna amma abin da aka kwatanta din ne wanda ya zabi wannan to wannan kamancece ne ya da ya sa zabar makansa ta mulana shine aka ce sa'a mathalanil qaumul ladina kadzabu bi ayatina wannan mummunan kwatance na waɗanda suka ƙaryata game da ayoyinmu hakika yayi muni a ce mutum yana daga cikin sifa insaniya kuma ya dawo sifa irin ta kare to ai kaga wannan kwatance ya munana kuma ba zaluntar su aka yi ba jingina musu wannan sifa da aka yi shine Allah ya ce wa anfusahum kanu yazlimun kawunan su ne suka zan suna zalunta bil takdhibi saboda sun karyata sakon Allah duk wanda bai bi shari'ar Allah subhanahu wata'ala ba to mummunan kutance ya zan gare shi la'anna wabalahu la yatakhattaha domin azabar da za ta same shi a dalili karyata wannan ba zai taba tsallaka ta ba fa yakununa bidhalika zalamu anfusahum bima'anaha sai ya kasance kenan dangane da haka su suka zalunci kawunan su a bisa ma'anar zalunta domin kaman an ba wa mutum zabi ne ga abu mai kyau ga abu mummuna sai zaba makansa mummuna kuma da aka masa kashe din zai jefa shi a wahala to kaga idan mutum ya zaba makansa bayan an yi ta masa kashedi an yi ta masa kashedi to kaga yanzu shi ya jawo wa kansa ai ma tastahiqu abinda suka cancance shi wato sun zalunci kansu saboda sun salubar da kansu daga abinda da za su cancanta law amiru bil ayati biduni tahrifin da a ce sun yi aiki da ayoyin Allah ba tare da juya su ba to da za su cancanci rahmar Allah ne amma da suka fada cikin karyatawa aka musu mummunan kwatance kuma in sun doge a kai zai kai su zuwa ga azaba to abin hakika abinda suka zaba wa kansu ya munana kuma sun zalunci kawunansu Allah ta'ala ya ce man yahdillahu fa huwa almuhtadi duka wanda Allah ya shiryar to fa shine shiryayye inji Allah ta'ala ai man waffaqahu Allahu ila al-imani bi ayatihi duk wanda Allah ya datar da shi wajen yin imani da ayoyin Allah wal amali biha da kuma yin aiki da ayoyin Allah biduni tahrifin wala taghayirin ba tare da juyar da su ko kuma canja su da musanya su ba to wannan shine shiryayye fatan fatihu bi zalika basiratuhu a dalilin ruko da ayoyin Allah sai ya zama basirarsa ta budu لدلائل الهدى الكونية يد زي رقا جنن دليلي نحلتا اتكين الكون ودن دزاس زمن تومس دليلي دزي ايماني دا الله دو ابن دا متن يوي ويايك الله والله زي كارا مس ايماني نيدا اوبنج جنسا كو متن شي كران كانسا ايه شي كران كانسا bawa idan ya duba kansa zai ga ayoyin da Allah ya saka a jikin sa suna da yawa zai san kudura ta Ubangiji da ikon sa ballanta na waiwaya ya duba falaki ya duba sama ya duba ƙasa Allah madaukaki yace sanurihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq zan yi ta nuna musu ayoyina a cikin falalan sama na halitta in ya daga kai ya kalla kai barinta nan har a jikin sama Allah ya ce zai dinga nuna musu ayoyi har sai ya bayyana a gare su karara cewa batun Allah fa shine gaskiya don haka wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid to kaga wannan Allah subhanahu wata'ala yana nusar da mutane zuwa ga shari'a in har mutum yayi amfani da basirarsa to lalle zai shiri zuwa ga dalilai a cikin alkaun da zasu tabbatar masa da imani ya zauna a zuciyarsa wa yaqbilu dalail alhuda min fir risalat ya sanya shi ya karbi duk dalilai na shari'a waɗanda suka zo a cikin sakonni wanda Allah ta'ala ya faɗa ta wasitan mala'ika jibril da wanda Allah ta'ala ya isar ma mutane talafuzan da aka kimsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yanfatihu bi zalika basiratuhu lalle ko fa huwa almuhtadi haqqa to wanda ya samu shari'a ya riko da dalilai da suka zo daga wajen Allah subhanahu wata'ala na sakonni to wannan shine fa shiryayye tabbas alwasilu sidqa wanda ya sadar da abin da ake so ya sadar kaga shi zai katse ba kenan domin Allah ya ce allazina yaqta'unakum ma amara Allah bihi an yusala to an yi magana wasu malamai suka ce ana nufi wanda suke katsewa
imani ne, wasu suka ce a'a ana nufi akan arrahimu ne. To wanda ya bi Allah dai shine wanda yake shiryayye tabbas, alladhi ya'rifu at-tariqa, wanda shine ya san hanya wanda Allah ya shimfida, wa yasiru ala sirat, kuma yake tafiya akan tafarki mai kakke na Allah. Muna roƙon Allah ta'ala ya dawamar da mu akan shari'a. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daidaito, ya fi kowa sanin Allah, ya fi kowa bin Allah, kuma ya samu shaida daga wajen Allah. Ba zai taɓa yi, bai yi ba kuma a gaba ma ba zai yi abinda Allah baya so ba. Allah ya masa taskiya wajaje da yawa, amma duk da haka annabi yakan ce ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika, ya mai jujjuya zukata, tabbatar da zuciya ta akan addininka. Kuma saboda ita wannan shari'a mai tsada ce, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadantar mana da roƙonsa ita a duk lokacin da kake sallah, ko kai mamu ne in liman na yin sallarsa a ɓoye sai ka karanta Fatiha. Wannan shine abin da babu khilafa a tsakanin malamai, cewa sai ka karanta Fatiha, wanda a ciki an kimsa maka dukkan talabul hidayah ne. Ka sanya wani alkawari ne tsakaninka da Ubangiji bayan ka masa jinjina, da kai jinjina ga Allah, ga jinjinan da ta dace da shi, kuma Allah ya so hakan, har ma ya ambata wa mala'iku, bawana ya yabe ni, bawana ya jinjina min, bawana ya gode mini. To kaga sai ka jinjina, ka tabbatar da wani alaka tsakaninka da Ubangiji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaga anan sai Allah ya maka alƙawari, tunda ka ma jinjina kuma ka tabbatar da alƙawari tsakaninka da shi, sai ya ce hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. To kaga anan kuma sai kai ta roƙon Ubangiji, iya Fatiha baki ɗayan ta roƙon Allah shirya ne, amma sai da ka jinjina wa Allah, ka jinjina masa, ka jinjina masa, kuma ka tabbatar masa da alƙawari tsakaninka da shi, tukunna sai ka roƙe shi shirya. Saboda tsadar ita shiriyar ne, shi yasa Allah ya kimsa mana wannan, ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Ya kuma kimsa maka a bisa harshen manzonsa cewa ka ce amin, kuma har ma yace in ka ce amin mala'iku ma za su ce amin, ya ce su fada, har ma ya baka kuma garanti cewa fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amin ɗinka in ta dace da ta mala’iku, amma gafarta maka laifuffuka, kuma ka ga mala’iku sun ce maka amin a addu’ar da kai ta shirya. To don haka ashe da Allah ya ce man yahdillahu fahuwal muhtadi, duk wanda Allah ta'ala shirar da shi hakika shi ne shiryayye. To babu shirya sai shiryar Allah. Don haka ashe bawa ya samu kansa a matsayinsa na musulmi, ya kishin musulunci, ya yi ta ƙoƙarin yadda zai gyara wannan musulunci. Abubuwan da ya san su za su sa musuluncinsa ya nagarta, su zai rika bi. Abinda duk ya san zai kawo masa nakasa daga wannan shiriyar da Allah ya bashi, kada ya bi ta, kuma ya dage wajen addu'a kamar yadda manzon rahama yake yi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa man yublil, wanda ko Allah ya badda shi, domin Allah ba a tambayansa akan abin da ya yi. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, shi yake da ikon ya sarrafa yadda ya ga dama. Yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. To don haka Allah ya ce wa man yudlil, duk wanda Allah ya badda shi, fa ulaika humul khasirun, waɗannan hakika su ne masu hasara, su ne waɗanda sun kai hasara. Walladhi yudilluhu Allahu la yaftahu qalbahu, duk wanda Allah ya fashe shi, to Allah baya buɗe masa zuciyarsa, baya buɗe masa zuciya ga shari'a, baya buɗe masa zuciya ga gaskiya. Duk lokacin da za a faɗa ba zai ji ba, ko ya ji bai ji ba, ko ya gani bai gani ba, saboda me an yi rufi akan zuciyarsa, kamar yadda ayar gaba za ta bayyana mana. Wala yastakhdimu aynahu wa udhunahu, ba zai amfani da idanansa ko kunnansa dan ya ga gaskiya ba. Fala yaran nur, da haka shi baya ganin haske. Wala yarfu tariqa, baya ganin hanya ta Ubangiji. Fayabqa mutakhabbatan fi dhulumat, sai ya wanzu a warde, ya faɗi ƙasa a cikin duffai, duffai na jahilci, duffai na kafirci, duffai na nifaka, duffai na zalunci, duk waɗannan ababe afat na qalb, afatul qulub, dukkan su duffai ne. Malaman tarbiyya irin su Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, irin su Ibn Rajab, sun yi bayani akan irin wannan duffan. Allah Ubangiji haskaka mana zukata. famahama malaka fahuwa haba, wanda ya fada cikin bata ya zama mai duhu a kunnansa da idanansa da zuciyarsa, to duk abin da ya mallaka zai zamanto shi kakke ne, bashi da fa'ida a wajensa. Au hawa'an, sai ya zamanto kaman kura da aka sheke ta. Fahuwa ta'aqibul li mithli shakhsi alladhi ataahu Allahu al-ilma, wannan tamkan ta'aqibi akai da aka ce man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun, kaman bibiya ne akai akayin batun da aka fada ayat da ta gabata na mutumin da Allah ya bashi ilimi, walam ya'mal bi muqtadahu, amma bai aiki da ilimin ba. Ashe abin da ake bukata shari'a ta Allah subhanahu wataala, masdarin shari'a kuma ilimi ne. Ashe duk wanda ya sami ilimi kuma bai sarrafa shi wajen samun shari'a da aikin da shari'a ta hukunta ba, ya ci amanar ilimi. Wanda kuma dama bashi da ilimi, to fa shi baya kusa da shari'a, dan ba a samun shari'a a cikin jahilci, kullun shari'a a cikin ilimi ake samun ta. Wannan ya nuna mana ahammiya na ilimi kenan a cikin addini. Allah madaukaki ya ci gaba da ambata mana walaqad zara'na li jahannama, Allah ya ce hakika mun halitta, ay khalaqana, mun halitta li jahannama, ga jahannama, kaseeran min al-jinn wal insi, da yawa daga cikin aljanu, da yawa daga cikin mutane, Allah ya halicce su ne domin wuta. Allah ka saba ma cike rabanta. Wannan al'amari ne wanke wani babi ne mai fadin gaske da wanda ba za mu shige cikin sa ba, sai dai a dan hararu wani abu da za iya dan samun da kai matashiya, amma babi ne gaskiya wanda yake mai fadi, babul qadar, akan batun qaddara, babi ne wanda yake mai fadi kwarai da gaske, da malaman tauhidi suka yi ta yin wato batu mai yawa na wadduha al-amra, saboda zaka iya ganin wasu abubuwa tamkar iskalat, amma malamai sun warware shi da nassosi na Qur'ani da nassosi na hadisi, babu iskali cikin abin da Allah subhanahu wataala ya saukan na shari'a. Allah ya ce ya halicce su dan jahannama, ya halicce su dan jahannama, wannan shine kaddara Ubangiji da ya riga yayi wanda ba a tambayan sa akan ta, amma saboda adalcin Ubangiji sai sanyawa halittar tasa kowace halitta, sai Allah ya gina mata gida a aljanna, ma'ana ba kowace halitta ba, afwan, wato afakalain, aljanni da mutum. Allah madaukaki babu wani mutum wanda Allah ta'ala bai gina masa gida a cikin aljanna ba, kuma an gina masa a cikin wuta. Haka Allah ya gina wa mutum gina a aljanna, kuma ya gina masa gina a wuta, gashi kuma ya ce akwai wanda ya halicce su da wuta. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ɗaya daga cikin mu face an gina masa gida a aljanna, an gina masa gida a wuta. Wanda ya zan ya zabi kafirci, to shikenan sai a ruba masa wahalar sa ta wuta, shi zai gaje can. Wanda ya zabi imani ya shiga aljanna, to sai a gadar masa shi kuma da gidan ƴan wuta da suka zaba wa kansu kafirci, suka dawoma a cikin wuta. Shi ne ma ma'ana na abin da Allah ta'ala ya ce dangane da mu'minai, da ya ce kad aflahal mu'minun, a ƙarshe ya ce allazina yarsuna alfirdausa hum fiha khalidun, shi ne irsin da za su yi, wirasa kenan, gadan da za su yi, za su gaje gidajen waɗanda suke kafirai. Kaga wannan, ashe Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma wato afaqalain zabi, shi yasa ya ce inna hadaynahum sabila imma shakiran wa imma kafura, inna hadaynahum najidain. Allah subhanahu wataala ya nusar da mutum zuwa ga tafarki, an fayyace masa zare da abawa. Wani hadisi na ummul mu'minina Aisha, Allah ya kara mata yarda, hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito, wata rana tace wani yaro daga cikin yaran Ansar ya rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shi masa sallah, yaro ne karami, da Annabi ya dawo sai ita ummul mu'minin tace tuba lahu, kai shi kan dadan sa, fa huwa min ahli aljanna, eh shi kan wannan yana daga cikin ƴaƴan aljanna, yana daga cikin ƴan aljanna, shi bai taba aikata wani laifi ba, kuma laifi ma bai riske shi ba, saboda bai balaga ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aw ghayra zalika ya Aisha, ki dai fadi fadin wani wannan ba wannan din ba ya Aisha. Sai ce ki sani Allah subhanahu wataala lokacin da ya halicci halitta yace wato inna allaha khalaqal jannata wa khalaqa laha ahlan wa khalaqan nara wa khalaqa laha ahlan, Allah ya halicci aljanna kuma ya halitta mata wanda za su shige ta, kuma ya halicci wuta ya halitta mata waɗanda su ma za su shige ta. Kaga wannan sai nuna kenan abinda Allah ya faɗa, yace wala qadara'na li jahannama kathiran min aljinni wal insi, ya halitta ƴan wuta dama, ya halitta ƴan aljanna, amma saboda adalci na Ubangiji sai ya kimsa ma bawa abinda zai bashi shiriya, sai ya bashi free will, ya bashi dama, kuma sai aka ba sake masa mara yayi zaba ma kansa abin da yake so. Shi ya saka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba ɗaya daga cikin ku face an riga an rubuta tun yana cikin mahaifiyarsa cewa in dan wuta ne ko kuma dan aljanna. Sai daga cikin sahabbai sai suka ce ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada' al'amal, ba ma dogara akan abin da aka riga aka rubuta mana tun gini tun ranza ne ba mu daina ayyuka? Sai annabi ya ce i'malu kul, ku yi ta yin aikin kirki, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, ku sani kowa Allah ya hore masa hanyar da aka halicce shi domin ta. Mutumin kirki dan aljanna, to Allah zai hore masa aikin ɗan aljanna, zai ta yin aikin ɗan aljanna. Mutumin da ya zaba ma kansa shantakewa alama ce na cewa Allah ya zaba masa halaka. Mutumin da ya makalkale ma kafirci, ya makalkale ma aikin banza, hakan yake so ya yi ta yi, to alama ne ya zaba wa kansa wannan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu haka, ya biya musu da aya cewa wato wannan aya da take fasani yasiruhu lil yusra da kuma fasani yasiruhu lil usra. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata wanda fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna, kaga ya gama a'ata, wasu malamai suka ce sadaka, wasu suka ce a'a ya wuce haka, a'ata alwajibat, ya aiwatar da abin da aka, ya bada duk abin da aka wajabta masa, aka ce ya aiwatar, ya yi iya nasa abin da Allah ya ce ya yi, bayan ya yi wajibat, ya yi mandubat, ya yi abubuwan da aka tsora masa yin taklifi, sannan wasaddaka bil husna, kuma ya gaskanta aljanna. Dama dan nemanta da tsoron azaba kar aljanna ta kubce masa ya koma akasinta, da kuma yarda da Ubangiji ya saka ya yi aiki, to kaga ya gaskanta alhusna, aljanna ke. To sai Allah ya ce fasani yassiruhu lil yusra, zamu ta sauƙaƙa masa zuwa ga abin da yake ayyuka masu sauƙin da za su kai shi shiga aljanna, za a sauƙaƙa masa ayyuka a nan duniya yadda za su kai shi zuwa ga sauƙin isabi a kiyama. Da Allah subhanahu wataala ya ambata ya ce akwai wanda za musu fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, to haka lamarin yake. To don haka annabi ya ce i'malu fa kullun miyassarun lima khuliqa la, ala ayi halin Allah ya ambata mana abin da yake babu kokonto ciki, ya halicci waɗansu domin wuta daga cikin aljanu, haka nan daga cikin mutane. Wani hadisi na Imam Muslim shi ma wanda Abdullah ibn Amr ibn al-As ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah qaddara maqadir al-khalqi qabla an yaqal an qabla an yaqaluka as-samawati wal-ard bi 50 alf sana, Allah ya riga ya rubuta ya halicci qaddara na dukkan halitta kafin ya halicci sama da kasa ma da shekara 50, ba fa halittar sama da kasa ne halittar annabi Adam ba. Sai da wasu ma sai Allah ya bar ma kansa ilimin mukan da ya koye, amma kaga su da ya halicci samai da kasai, yayi halittunsa ya ambata a wasu ayoyi inda yayi halitta, ya zo a cikin hadisai inda Allah subhanahu wataala ya halitta kafin tukun da aka halicci annabi Adam, ma bayan wadansu sun zauna a duniyar an kore su an halaka su. To Allah ta'ala sai ba mu siffa abinda yasa aka ambata mana wannan, dan mu kashe dauki kashedi, dan mu kiyaye wannan siffa, kar mu aikata masu irin wannan siffa suka mutu haka, to lalle su ne waɗanda Allah subhanahu wataala dama ya halicce su domin wuta. Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha, suna da zukata amma ba sa yin hankalta da zuciya, ai ba sa fahimtar alhaqqa, ba sa ganewa gaskiya, zuciyar ta su bata kai su zuwa ga gaskiya, in sun ga gaskiya ba za su karɓe ta ba, saboda ita zuciyar ta su an yi tsauri a kanta. Walahum a'yunun, suna da idanu kuma gulugulu ba abinda ba za su gani ba, amma la yubsiruna biha, amma ba sa ganin gaskiya da ita. Ai la yubsiruna biha dalaila ala qudratillahi, dalilan da za su nuna musu iko na Ubangiji ba sa ganin sa. Gani suke yi iya farfajiyar duniya nan ne kawai. Ko da a ce suna tuna lahiran ma a ga waɗanda suka yi ta lahiran, suna ganin ta ne babu yaqini a zuciyarsu. Wani abu ne wanda ake ganin in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba shadda. Don haka ba su da yaqini, idanunsu baya ganin gaskiya. Ba za su kalli sama, sama ta ba su wani darasi ba. Ba za su kalli ƙasa, ƙasa ta ba su wani darasi ba. Gani suke abin da aka saba gani ne yau da gobe. Alhali abin da ake bukata a matsayinka na musulmi. Ƙasa ma idan ka kalle ta da tsirrai da suke fita, da kadangaru da suke tafiya, da sauran halittu, da wasu abubuwa da za ka gani, da tumakai an yanka, ko kuma gashi nan dai, to wannan ka rika samun abin lura daga jiki. To su idan suka gani ma kowane irin ko ayoyin Qur'ani ka nuna musu za su gani, amma ba za su ga gaskiyar da take ciki ba. Walahum azanun, suna da kunnuwa ba abin da ba sa ji, amma la yasma'una biha, amma ba za su shaurara da su ba. Al-ayati wal mawa'id, ba za su shaurari ayoyi ba, ba za su shaurari wa'azuzzuka ba. Sama'a tadabburun watti'ar, wato shauraro wanda yake na lura, su fahimci abin da ake nufi, su aikata, da kuma sauraro wanda yake na wa'aztuwa. In sun jima kamar yadda abin da Bahaushe yake cewa sai buta bayan kunne, mana in sun jima to kuma shikenan ba za su yi aiki da shi ba. To waɗanda suke da waɗannan siffofi su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce ya halicce su domin jahannama. Sai ya ce ulaika kal an'ami, ai su waɗannan kamar dabbobi suke. Fi adamin fiqhi wal basar wal istima, yadda ba sa fahimta, ba za su fahimci ayoyin Allah ba, ba za su fahimci nassi ba, ba za su fahimta ba. Yanzu in banda bacewar basira, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, in banda bacewar basira, yanzu mutum tukuroro wanda aka haife shi da babu shi, za a ce ga iyayensa, ga kakanninsa, kuma a lokaci kaza ya girma, ya yawon karatu, ya je waje kaza, ya je waje kaza, ya yi aure, ya haifa, ya yi jikanu ko da ‘ya’ya, kuma wani lokaci ya yi jinya, kuma an yi masa magani, ya sha magunguna da makamantan irin wannan, ya nemi a yi masa gadi a ƙofar gida, kuma da ya ƙarshe ma dai ya zo shi ya mutu ta kowace irin hanya ne, kuma a ce shi ne Allah. Wasu kuma sun yadda da hakan, kuma yi an musu bayani su a hakan suka yadda. Don Allah wanda ya mutu da wannan siffa ba ɗan jahannama ba ne? Ba ku ban ansa ba? Don gariyan ɗan jahannama ne wanda ya mutu da wannan siffa. Sai da in ya tuba ya gyara imanin sa, to kaga an yi ɗauri a kan zuciyarsa. Da fa ayoyin Al-Qur'ani wasansu muhaddatan Qur'ani ne, makarantar littattafa ne, amma an ɗaure zuciyar wannan ɗan da suka karanta ba su fahimta ba. Za su buɗe risala, za su buɗe ahalari, duk tauhidi ne a farkonta. Za su buɗe duk littattafan nan, za su karantar wahdaniyya na Ubangiji gashi nan da iko da kudura, ga Qur'ani da abinda Allah ya ce. Amma sai su awwala fassarar su faɗe ta wani sabanin abinda Allah da manzansa ya faɗa. Don Allah wannan ba su ne lahum qulubun la yafqahuna biha ba. Kwatance ne na irinsu, suna nan da yawa, suna da zuciya amma ba sa fahimta da ita. Kuma suna da idanu amma ba sa ganin gaskiyar, ga gaskiyar sun karanta amma ba su gane ba, me yasa? Saboda zuciyar a rufe take. Ga kunnuwansu ya ji amma kuma me bai yadda ba, me yasa? Saboda asali zuciyar a rufe take. Ai zuciya kan ita ce kankat, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. A jiki akwai tsokar da in ta gyaru duk sauran gaban jiki su ma a gyara suke. Idan kuma ta ɓaci, to duk gaban jiki su ma sun ɓace, sun lalace. Ya ce ita ce zuciya, in zuciya kyakkyawa ce, to baki ba zai faɗi ƙarya ba, baki ba zai kalli abin da ba a so ba, kunne ba zai yadda ya shaurari tsegumi ya kai ma zuciya ta yadda ba, nan tana da kyawu, za ma ta hana kunnen shaurara. Ƙafa ba za ta kama ta taka ta tafi inda Allah bai so ba, don zuciyar tana da kyau za ta hana. hannu ba zai je ya dauki abin da bai halatta gare shi ba ko ya taba abin da bai halatta da shi ba dan zuciyar za ta masa kashe ki dan ita ce uwa a jikin gabbai baki daya duk abin da mutun ya aikata to zuciya ce ta kudurta yayi kuma ta gamsu ta yadda ta bada umarni to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ta yi kyauta shikenan to kaga da ita Allah ya fara yace lahum qulubun suna da zukata la yafqahuna biha to aisha saka duk sauran alhawas dukka duk waɗansu abubuwa da ake amfana da su to su ma ba za su kyautata ba to sai Allah ta'ala ya ce ulaika kal an'ami ai su kaman dabbobi suke me yasa aka kwatanta su da dabbobi manufar su kawai duniya ce lahirar ba su yadda da ita hakikatan ko sun yadda da ita karkashin tatsuniya suka yadda da ita wasu ma sun karyata ta shi yasa aka kwatanta su da dabbobi saboda dabba ita tana tunanin lahira ba ta tunanin lahira me ya damu dabba ne ta ci ta sha kawai ta yi jima'i ko iya wannan ukun shine abin da ya damu dabba to shi yasa Allah ya ce wallazina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar mathwa lahu ai wadanda suka kafirta yatamatta'una suna jin dadin rayuwa ga yatamatta'u atamattu jin dadin rayuwa abinda kai sha'awa kawai kai gayat tamattu'i a duniya shine mutum ya samu mace namiji ko ba haka bane ah annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa yace al duniya mata'un wa khairu mata'iha al mar'atu salihah to kaga su ne da annabi adam da aka halitta da aka halice shi ba cewa aka ce an halitta masa wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilayha ayat tana gaba to kaga dabbobi su abinda suka dama yatamatta'una wa ya'kuluna kuma suna cin abinci kamar ta akulul an'amu kamar yadda dabba take ci su wanda suka gafarta abinda suke tamattu'i suke yi su ci abinci kamar yadda suka ga dama sai kuma Allah ce wannan naru masu wallahu amma kuma wuta ita ce makoma su to kaga shi yasa sai aka kwatanta su da wannan saboda shi yanzu akuya tana da halal tana da haram a wajen biyan bukatarta bunsuru ya ga akuya akwai ruwan sai ya ce wannan ciki dai aka haife su ko wannan ita ce ma ta haife shi babun da ya dame shi da ita ko to haka waɗanda ba su yadda da Allah ba su ba su da halal ba su da haram a wajen biyan bukata dabba kamar yadda ba abin da ya dame ta geran kowa ta gani garin kowa duk wahalar da aka sha aka samu cinyewa za ta yi sai dai ba ta jin yunwa abin da ya dame ta to don haka su ma duk inda suka ga dukiya ba abin da ya dame su ta maraya ce ta waɗannan gasassu ne ta al'umma ce ta wane ne su kawai sun dai a ɗiba a amfani da shi a ji daɗin rayuwa to shi yasa Allah ya kwatance da su yace wato kal an'ami sai yace kamar dabbobi suke anan ma sai Allah ya fifita dabbobin akan su dabbobi an ɗora musu yibari an aiko musu manzo ba aiko musu ba mutum fa da aljani an aiko masa dabba an bata hankali ba a bata hankali ba sai irin nata dan dabba ta san abin da zai cutar da ita ta san abin da zai amfanar da ita duk dabbar da makiyayinta da wanda yake bata kai bata abinci ta san shi kuma in ta ganshi ta yadda da shi ta san abin da zai amfanar da ita kuma in ta hango wani abu akwai abin da yake instinct za ta iya fahimtar cewa wancan abun akwai matsala tare da shi za ta dinga dan irara gefe ba za ta amince da shi ba to kaga su ba su san me zai amfanar da su a duniyar su balle lahirar su ba ba san abin da zai cutar da su a duniyar su balle lahirar su ba shi yasa Allah ta'ala yace balhum aballu kai sun fi ma dabba facewa ai aballu minal an'am da annaha tatlubu manafi'aha domin ita dabba tana bidar duk abin da zai amfanar da ita shi take karkata wata harbu min madamiha kuma tana guje ma duk abin da zai cutar da ita wa haula'i yaqdimuna 'alan nar mu'anada alhali waɗannan su kuma gabata suke yi a kayan wuta gaba gadi bisa kangarewa sun ga wutar ga ta ita ce amma kuma za su fada shi yasa Allah ya ce ulaika humul ghafilun wa annak sunna rabbakannu atarukuna li ahammiyati anfusihim wadanda ba su san muhimmancin kawunan su ba wallahi duk wanda bai ba Allah subhanahu wataala ba bai san muhimmancin rayuwarsa ba Allah ka dora mu akan turba mai kakka mala yace wa min al-inhirafi an tariq al-huda yana daga cikin karkacewa hanya ta shirya du'a illahi bi ghairi ma ruwiya min asma'i, a kira Allah subhanahu wa ta'ala a ambace shi ba da abin da aka ruwaito na sunayen Allah ba. Kuti ya kira Allah ta'ala da wasu sunayen da ba nasa ba. Wa min al-huda, kuma yana daga cikin shari'a du'a'uhu ta'ala bima anzala ala rasulihi min asma'ihi, a kira Allah subhanahu wa ta'ala da irin sunayen da ya saukar ma manzansa sallallahu alaihi wasallama daga cikin sunayensa. Sai Allah ya ce ni
walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له وَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.
الله تعالى يقول وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى قَعَلَّا سُونَى مَا فِيَا كَوْسُكِ التِّسْعَةُ وَالتِّسْعُونَ وَسُسُونَى قُدَاچَ سَئِنْدَ تَرَى الوارد بها الحديث وان حديثي يزو دسو انا اشاره غون حديثي نا ابو هريره بانمي دداما سي رويتو شي وان حديثي بخاري ده مسلم سو ما سي رويتو شي هكذا ده وسو معلما inna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljannata, yace Allah subhanahu wa ta'ala yana da wasu sunaye guda 99, yace mi'atan illa wahida, dari ba daya, man ahsaha duk wanda ya kiyaye su dakhala aljannata to zai shiga aljanna. Wannan hadithi ba yana nuna cewa sunayen Allah subhanahu wa ta'ala guda 99 ba ne, wato ana nuna cewa a cikin sunayen Allah akwai wasu sunaye 99 su ne aka ambaci wannan falalar a kansu, wanda ya kiyaye su to zai shiga aljanna. Nan ma da hadithin aka ce man ahsaha, me ake nufi? Wasu malamai suka ce addaha wa hafizaha, wato wanda ya kididdige su kuma ya haddace su. Wasu malamai suka ce a'a, ya wuce kididdigewa da haddacewa, domin al-ihsa ana nufin kiyayewa, ma'ana ana nufin mutum ya san su, bayan ya san su kuma ya san ma'anar su, bayan ya san ma'anar su ya san me suke bukata, me suke umarni, menene suke nusarwa su waɗannan sunaye. Misali yanzu idan an ce Ar-Rahman, me Ar-Rahman yake nufi? An san ma'anarsa kuma an san sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, domin abin da yake tabbatacce yana daga cikin ƙa'ida kullu asma'illahi ta'ala sifatun wa a'lam. Dukkan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala asalin sunaye ne, kuma sannan siffofi ne na Allah. Don haka idan has suna bai ma cika wannan ba, wasu ce bai fada cikin sunaye ba. Wadancan wanda ya zo Imam Tirmidhi shi ma ya rawaito irin wannan hadithi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljannata. Sai kuma ya kawo waɗansu sunaye guda 99, irin dai waɗanda muke yi daga Allahu Ar-Rahman har zuwa As-Sabur. Imam Tirmidhi ne ya rawaito Abu Isa rahimahullah cikin sunan nansa. To da dama daga cikin malamai sun da'afa wannan ruwaya, kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce ruwaya ce da'ifiya, da ma waɗansu da dama cikin malamai. Wasu malamai kuma sun ce a'a, ruwaya ce ingantacciya, tunda ta zo ta irinta a cikin hatta siha, amma banda wancan ƙari na sunayen, kamar yadda shi Imam Hakim ya ambata bayan ya kawo hadithin cikin Mustadrak. Ya ce wannan idraji ne, idraji ne min ba'd ar-ruwat. Wasu daga cikin marwaita ne suka ijtihadi, sai suka tsattsamo sunayen sai suka sa, sai kuma yazo tamkar ruwayar hadithin ne. Alhali ruwayar hadithin daban, su kuma waɗannan sunaye daban. Mun fahimta? Don haka akwai waɗansu ma da malamai suka zaƙulo a ciki, suka ce babu ta inda ya zamanto sunan Allah, kamar yadda Shaykhul Uthaymeen ya yi bayani a cikin Al-Qawa'idul Musla. Kaga ya nuna waɗansu ba ma sunaye ne na Allah ba, su tafita a matsayin sunaye ne na Allah. Misali kamar Ar-Rashid, babu ta inda ya zo shi a matsayin suna na Allah, amma za ka ga har Abdur-Rashid ake da shi. Haka ne ko? To don haka dai nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cewa yana da wasu sunaye guda 99. Wanda har ya kiyaye waɗannan sunayen, kiyayewa na saninsu da ma'anansu, kuma ya yi aiki da su na abin da suke hukuntarwa, to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadithin ya ce da khalal jannata. Yanzu misali, yana daga cikin sunayen Allah wanda ya tabbata a cikin nasi na Qur'ani ba, Ar-Razzaqu, inna Allaha huwa Ar-Razzaqu. Haka ne ko? To kaga suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaqu, ya kawo shi masu siga ta mubalaga, mai yawan arzutawa, ba ma Ar-Razzaqu ba, Ar-Razzaqu misali. To mutum sai ya ce Ar-Razzaqu, ya san wannan suna ne na Allah, ya san ma'anarsa, amma kuma yanzu sai ya koma wani waje yana neman arziki, wani boka zai arzuta shi, a ba mu sa'a, kasuwar tamu yanzu ba ta ci, a yi mana aiki domin mu dinga samu abubuwan kaza da kaza. Yanzu ya tabbatar da Ar-Razzaqu ko ya warware? Ya warware. Yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala Al-Shafi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato anta shafi, la shifa illa shifa, ya ce anta shafi. Duk akwai yadda malamai suka kakkawa irin wannan qawaid na irin yadda za a gane sunan Allah, wanda yake na suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala. To misali a nan, sai kuma mutum sai ya ta'allaka zuciyarsa, ai yanzu tunda ya je shi wajen likita an rubuta, ai consultant ne, wannan ai ya je waje kaza da waje kaza, ya je karatu shi ne ya duba abin nan, kuma ya rubuta magani. Zuciya sai ta ta'allaka maganin da consultant din ya rubuta, da duba wanda consultant ya shi ne zai warkar. To kaga yanzu an santa nakuli, wancan wasila ne, sabab ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta sabab, al-akhdhu bil asbab, amma wane ne al-musabbibul asbab? Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa aka ce anta shafi la shifa'a illa shifa'uk. Shi yasa Annabi Ibrahim alayhi salam ya ce wa idha maritu fa huwa yashfin. To kaga wannan shine wasu malamai suka ce abinda ake nufi kenan man ahsaha, mutum ya kiyaye kuma ya yi aiki bi muka wa amila bi muqtadaha, shine abinda ake nufi. Wallahu ta'ala a'lamu. Kamar yadda muka ambata, dalili ya tabbata cikin hadithi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wata addu'a mai tsayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kamata duk wanda ya ji ta ya haddace. Annabi yana cewa as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka. to kaga anan yace yace as'aluka bi kulli ismin huwa laka, ina roƙonka da dukkan wani suna wanda yake naka. Sai kuma ya ambata yace aw anzaltahu fi kitabi, ko sunan da ka saukar da shi a cikin littafin ka wanda mun gani a Qur'ani, aw allamtahu ahadan min khalqik, ko kuma wani daga cikin halittunka ne ma ka sanar da shi sunan shi kadai baka gaya ma wani ba. Aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghayb indak, ko kuma ka kebantar da kanka da wannan sunan cikin ilminka na gaibi. Akwai wanda ya san gaibin Allah? Ashe akwai wasu sunaye a wajen Allah subhanahu wa ta'ala nasa ne ya keɓe kansa da su bai gaya ma wani ba? Ashe Allah subhanahu wa ta'ala ba sunayensa 99 ne kawai ba? To nan dai Allah ya ce yana da sunaye, walillahi al-asma'u al-husna. Kana idan muka ambata ka'ida ce malamai suka ambata cewa kullu asma'illahi husna, kuma kullu asma'illahi sifatun wa a'lam, sunaye ne kuma siffofi ne. Misali kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yace ar-rahim, bismillahir rahmanir rahim, ai Allah ya ambaci wannan ko ar-rahman ar-rahim? To kaga a matsayin me zuwa nan? A matsayin suna ne ar-rahman ar-rahim a matsayin suna ne. Amma wani ku kuma sai Allah ya ce wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma, nan da yace wa rabbukal ghaniyyu kaga a matsayin suna ya zo, da yace dhur rahma nan kuma a matsayin me zo? Matsayin sifa. Kaga cin yace ar-rahim ko yace ar-rahman, nan kuma yace dhur rahma, kaga a cin a matsayin ismi a nan a matsayin sifa. To haka suke dukkansu suna dauke da sifat dukkansu, da yace ar-rahman ar-rahim al-maliku al-quddus, duka inda ya ambata za al-maliku al-ghafuru to yana dauke da sifat dhul maghfira. To dan haka sifat ne kuma a'lamun ne, sunaye ne na shi Allah dan subhanahu wa ta'ala. Dama can inda Allah ya kawo su a matsayin sifa, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu, a nan wajen wannan sunayen sun zo a matsayin sifat dinda sun zo a siga ta al-alam, amma ya zo a matsayin sifat ne na Allah dan a nuna maka wannan shine alamul lizzat. Sauran sun zo a matsayin sifat ne, kuma asma ne amma kuma sifat. Allah samu fahimta, Allah samu dace. To don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai yace fad'uhu biha, kaga nan wajen ya baka labari ne walillahi al-asma'ul husna, ya baka labari. Sai kuma yace fad'uhu biha, ku roke shi da su. Wato in zaka roki Allah subhanahu wa ta'ala ba so ka masa dotse. Menene dotse? Allah, Allah ka bamu kaza da kaza da kaza da kaza, a'a kira sunayensa ka roke shi da su. Shi ya saka ba wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya addu'a, wallahi manzon Allah idan yayi jinjina ga Ubangiji kai kanka sai ka, in kana karantawa wasu addu'o'in Annabi sai ka tsika jikinka tana zuba, saboda ba wanda ya iya tsarkake lafazi na yabon Allah subhanahu wataala kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a koyi irin sigogin da Annabi yake roƙon Allah da su, a jinjina ma Allah da sunayen Allah yake jinjina masa. Ana roƙon Allah da sunayensa, ana roƙon Allah da siffofinsa. Yanzu da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muqallibal qulubi fabbit qalbi ala dini, ya muqallibal qulub a matsayin me yake? Sifa ce, sifa ce daga cikin siffofin Allah subhanahu wataala. So ana roƙon Allah da sunaye kuma ana roƙon Allah da sifat. To nan Allah subhanahu wataala ya ce yana da sunaye kyawawa, wasu kyawawan sunaye. Don haka yace fad'uhu, ku roki Ubangiji ta'ala biha da su. Nan wajen me yake nufi ku roki Allah da su? Kenan ana so mutum ya san fiqhud da'awa, ko ba fiqhud da'awa ba, fiqhud du'a. Ya san wato ya san fiqhu na roƙon Allah din. In zaka roki Ubangiji subhanahu wata'ala ka yabe shi, ka jinjina masa da sunayen da suka dace da Ubangiji, sunayen da ya ambaci kansa da su. Kuma abinda malamai suka ambata fad'uhu biha, ma'ana ana nufin ka roki Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen da suka yi munasaba da abinda kake roka. cikin sunayen Ubangiji mun ce kulluha alamun wa sifat, to suna da siffofi da suke dauke da duk abin da dan adam yake gani da wanda yake bukata. In wani abu kake bukata, to akwai nau'in abin da kake bukata ya fada karkashin umbrella na wani sunan Ubangiji. To sai ka san yadda zaka roki Ubangiji da waɗannan sunaya, irin waɗannan sunaya ka roke shi da irin abin da ya dace. In kariya kake bukata, to Ubangiji yana da wasu sunaye waɗanda su suka nuna buwayarsa da iyawarsa da kwanancewarsa da kuma mai sarrafawa sai shi kadai, sai ka roke shi da to. Shi ne wasu malamai suka ce abin da ake nufi da fada'uhu bi hakina, malamai sun yi aiki sosai. Ibn Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah yana da littafi mufidun jiddan wanda ake ce shi menene bada'iul fawaid, yayi jawabi sosai. Hatta abin nan littafin Sheikh Al-Uthaymeen da yawa ya sassamo wasu ideas daga cikin waɗannan littafi na Ibn Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah. Shi ma yana da littafi nan karamin littafi na Sheikh Ibn Uthaymeen, amma littafi ne mai fa'ida ainihin da gaske, Al-Qawaid al-Muslah fi asma'illah wa sifatihi al-ula. To yace fad'uhu biha, Allah yace wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, ku rabu da waɗanda wato suke zarɓaɓiya cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, ku rabu da waɗanda suke zarɓaɓiya cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, Allah yace sai yaji zauna ma kanu ya amalu, za a saka ya musu da abin da suka kasance suna aikatawa. Za mu tsaya nan, wannan gabar bayanan da zamu yi a karkashin ba zai lokacin ba zai bamu ba, shi yasa ka kawai sai na karasa zuwa ayar nan Allah ta'ala ke rayuwar mu mako. Za mu ji wasu bayanai musamman wanda Ibn Qayyim al-Jauziyyah ya ambata a cikin littafinsa Bada'iul Fawaid dangane da wato ilhadi, menene shi ilhadi din, yaya nau'o'insa suke, me ilhadi cikin sunayen Allah wanda Allah ya mana kashedi mu kiyaye shi din. Allah ya shirar da mu hanya madaidaiciya, abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure, muna roƙon yafiya daga gare shi. Wa alaikum salam. Thank you.